ولا يضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan garin mai albarka na Hunkuy a gundumar Tabotaki da departamentin Tawa departamentin Buza jihar Tawa a cikin kasar mai albarka ta Niger ba dan komai ba sai dan gabatar da daura da aka yi alkawari sakamakon gayyata ta musamman da ɗaya daga cikin ƴan uwa masu sa alkhairi ya shirya muna fatan Allah ya bashi kamasho na ladar wannan ayyukan da zamu gabatar yau muna nawa ga watan Ramadan Sha'ban 30 ba nawa 30 ba hudu ne ko 20 hudu ne ko 30 ba shidda ko da yake ba a ta 30 ba shidda 24 ga watan Sha'ban kenan hijira daga Makka zuwa Madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2006 kenan kamar yadda ku gani a sanarwa daura ce zamu gabatar akan littafin al-usul sita na al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mafi yawancin mutane littafin da suka sani shine usulus salasa su san da akwai al-usulus sita ba kuma al-usulus sita ba zai kasa wajen muhimmanci ba akan usulus salasa in ma bai hishi ba dan shi can salasa aka kawo nan kuma sita aka kawo min haythul kasra kenan kaga wanga sai hi yawa kuma gashi takaitacce usulus salasa ya hishi yawa wannan shine kenan a wannan karon zan so mu dan fara da bayani akan tarihi na al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab domin kuka lura littafin baya da yawa sosai lokacin kenan zai ishe mu dan kawo tarihin ko na minti 30 sai mu ci gaba da littafin insha Allah kenan zan so mu dan fara da bayani akan tarihin malam lura da fa'idar da ke da kai a cikin tarihin sa musamman ga daluman ilimi da kuma malumai masu da'awa wannan tarihin nasa zamu yi bayani akan lokuta guda 6 akai ko 7 ma na farko asalin sa na biyu yanda dabi'un sa suke da kuma yanda ya gudanar da da'awar sa da kuma neman ilimin sa yanda ya gudana sai kuma yanda ya gamu da kalubale a fanni na da'awa da kuma bayani akan littafan sa da kuma bayani akan rasuwar sa wannan sune a takaice abinda zamu tattauna akan tarihi na al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab da farko dai sunan shi cikakke shine Muhammad bin Abdul Wahhab ana masa laqabi da Sheikhul Islam ko kuma mujaddidu qarni thani al-hijri ma'ana wanda ya sabunta addini bayan shirkoki da bid'o'i da suka yawaita a cikin sa a karni na 12 na hijira an aihisa a kasar Najd a garin Uyayna a can aka aihisa wanda garin yanzu a Saudiya ta yau yana a cikin jihata Riyadh capital ta Riyadh cikin kauyukan Riyadh wanda al-Imam Muhammad ya tashi a cikin dangi zuriya wanda take ta shahara da ilimi wanda dan malan ne shi kan malan kama kunnan malan tattaba kunnan malan in ma akwai tankada habdi to duka dai kakannin shi gaba ɗayan su malumai ne wanda suke da tarihi a zamanin su to za a iya cewa abinda Hausawa ke ce ma ne barewa ba ta yi gudu ba dan ta yi rarrahe kenan alhamdulillah su ilimi ɗan na gada ne ko da yake shi ilimi ba gadansa ake ba sa kai ne in kasa ilimi ko ko kai ne ma'aikin kai kowa jahilci a duniya in kasa kanka to zaka iya al-ilmu bit-ta'allumi shi ilimi da neman sa ake samu saba wai da gado ba to alhamdulillah shi ya taso a cikin zuriya ta ilimi an aiye sa hijira tana da shekara 1115 sai dangane da siffarsa da kuma halayensa Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mutum ne wanda ya siffantu da kyautawan ɗabi'u tun a tashinsa mafi yawan kyautawan ɗabi'unsa da ya shahara shine al'afu wa safa akwai yafuwa da kuma kawar da kai wanda kawar da kan da yake da ne yasa ya ci galaba akan maƙiyansa kamar yadda zamu gani a nan gaba ya kasance mutum ne mai son alkhairi ga mutane mai tsananin kankan da kai wanda wannan kankan da kai shi ya kai sa a matsayin da yake dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma tawada ahadu lillahi illa rafa'ahu Allah duk wanda ya kankan da kan shi ga Allah to sai Allah ya daukaka shi kuma kankan da kai sifa ce da mutanen kirki inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi at-taqiyyu ila al-ma'ali yartaqi mutum ne mai kankan da kansa wanda ya anci maka ba shi bane in ka zo ka isko shi zamne ba za ka ce shi ne ba ya kasance kuma mutum ne mai tsantseni da kuma kamun kai daga roƙon mutane mutum ne wanda bai auri duniya ba duk da duniya ko tana bin shi domin an yi lokacin da a daula ta Saudiya shi yake rike da baitul mali na musulunci ya aka ce ko baitul mali shi ne ma'ana wanda kuɗi na ƙasa gaba ɗaya a hannun shi suke ba su hita sai da izininsa kuma inda ya ce a sa nan za a sa amma tare da wannan al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bayan rasuwarsa bai bar ma ƴaƴansa ba gado na azu a gani har ma aka ce bayan rasuwarsa ana biyan sa bashi dan a cikin mizaniya kin yana da biyan sa to biyan nasa gaba ɗaya yana rabewa har sai da yake ga in wani ya zo bukata kun babu zai ciyo bashi ya biya to bayan rasuwarsa har sai da aka kai ana biyan sa bashi wannan shine dama sifa na mutanen kirki suna da kyauta kuma suna son alkhairi ga mutane ya kasance a siffarsa kuma mutum ne wanda yake da hazaka domin ya haddace alkur'ani ƙasa ga shekara 10 ya haddace alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu yawa kuma Allah ya yi sa da quwwatu dhakira kaifin hadda akwai kuma quwwatu listizkar ko kuma al-istihdar shine tuno abu ma'ana kai tsaye za a masa tambaya kai tsaye zai kawo dalili alqur'ani da hadisi ya kasance mutum ne mai nabaha abinda ake cewa nabaha shine indai har ya bude baki zai magana to kowa zai maido hankalin shi zuwa gare sa wannan shi ake cewa nabaha ko kuma haiba da ƙarshini wanda tun yana dan shekara 12 yana zamnawa a fage na ilimi ya ba mutane ilimi tare da ma'aifinsa inda ma'aifinsa ya fara sanya sai ya ba da sallah limanci na kowace irin sallah yana dan shekara 12 dan shekara 12 ma'aifinsa yana ba shi jagoranci na sallah da kuma karantarwa da ya fara magana kuma kowa zai maido hankali ya saware shi ya shahara da sanin rubutu na mutane ma'ana duk malamin da ya shahara a wannan zamanin to Imam Muhammad bin Abdul Wahhab da ya ga rubutunsa ya sani da za a kawo wani rubutu a ce wannan ai na malam wane ne zai iya cewa wannan ba haka bane kuma an bincika ba rubutun shi bane rubutun kowane malami wanda ya shahara a zamanin shi ya san shi wannan shine kenan kadan daga cikin me yake da suna siffarsa da kuma ɗabi'unsa ya kasance kuma mutum ne mai yawan ibada yana daga cikin abin da ya shahara da shi da wuya a zamana a wuri a tashi bai tuna wa mutane akan ikhlasi ba jama'a a ji tsoron Allah duk abin da za a yi aidan Allah duk in an zamana ba za a tashi ba sai ya tunatar da mutane wannan ikhlasi da a ji tsoron Allah haka kuma mutum ne mai yawan zikiri ɗalibai suka ce suna sanin kusantowarsa da alama ta sikinan da ake ma'ana kun san ina subhanallah in kana subhanallah duk inda kake boye ta indai kana motsa baki akwai lokacin da sabawar za ta kai ga ana kana dan huddo ta wataran baka ma sani ba to haka wataran da gusowar shi za a fara jin bisbiski nan sai a ce to malam ya matsu ma'ana yawan zikiri kana la yazalu lisanuhu rataban min zikrillah ya kasance kun mutun ne mai yawan sallar dare rayuwarsa gaba daya ta shi da ita ne akan karantarwa da kuma rubutu da karantarwa da dare ibada na karatun Qur'ani da qiyamul layli da rana kuma karantarwa da kuma rubutu na ilmantar da al'umma wannan shine a takaice halayensa da kuma sifofinsa sai mu zo ga fasali na bayani na uku shine masiratuhu al-ilmiyya ma'ana yanda rayuwarsa ta ilimi ta kasance kamar yanda muka gani a can farko yayi yawon ilmantarwa ya taso a cikin a gida na karatu tun yana dan karami shekara 6 yake karatu a wajen ma'aifinsa har da ci Qur'ani kamin 10 to lokacin da ya kai shekara 12 ya kai lokaci na balaga to yanzu kuma sai abinda ƴan magana suke cewa shi almajiri tsuntsu ne in ya koshi tashi yake ma'anar haka shine ya kai lokacin da a garin su duk wani malami da yake a garin ya kai karshen ilimin sa yanzu a garin su sai kasance ba malamin da zai iya karar da shi da wani abu ba san ko ana gane da kyau ba duk ya tace malaman garin nashi yanzu kuma me yake bukata dole sai hota ya je bido su malamai a waje to yanzu sai kasance yana balaguro zuwa Makka da Madina da su kasar Basra dan saboda neman ilimi ya kasance kuma mutum ne mai kula sosai da alqur'ani da hadisi da kuma aqida ya rubuta alqur'ani ba adadi haka kuma ya rubuta littafi na sahih bukhari da hannunsa ya haddace sai rubuta shi da hannunsa da littafin zadul ma'ad da al-imam ibn al-qayyim shi ma ya rubuta sa da hannunsa ya kasance mutum ne da in zai munazara da kai ta ilimi in za ku yi magana da shi ta ilimi in muqabala ta kama zai kalubalance ka ne da mazhabarka don shi gaba ɗayan mazahibkin na al-arba'a dukkanin su yayi karatun su ya san su shine daga cikin aqwali kin sai yake cewa kullu insanin ujadiluhu bi mazhabihi kowanne mutum in zai yi jayayya da shi zai yi jayayya da shi ne da mazhabarsa in kana shafi'iyyan fa bi qawli shafi'i وإن كان مالكيا فبقول المالك فبقول مالك وإن كان حنفيا فبقول أبي حنيفة أنا جاي رجوكو شي هو ني متون دا مذهب شي نيكي مقابله دا شي إن كاي دان مالكيا ني دا مالكيا زامي إن كاي دان شافعيا ني دا شافعيا زامو بي wannan ko ba kowa daga cikin malamai yake iya wannan ba ma'ana wanda zai iya yin dhabt ma'ana ya iya kwarewa a cikin mazhabobi gaba daya bayan wannan kuma Allah ya arzita sa da me yake da suna rubuce-rubuce yayi rubuce-rubuce masu yawa wanda a ƙarshe zamu kawo wasu daga cikin rubututtukan da yayi wanda rubuce-rubucen sa ma'ana littafan sa sun bambanta akan sauran littafai da suhulatul ibarat wa wuduhiha ma'ana lafuzan da yake amfani da su a wajen rubutu ba lafuzza bane masu ƙarfi ma'ana lafuzza ne wanda kananan dalibai ma suna iya fahimtar su kishiyar irin su al-imam ibn al-qayyim irin su al-imam ibn taymiya irin su littafin su zaka gani a cikin ma malamai ba kowanne ya iya karatu littafin su ba dan saboda yaran da suke amfani da shi na rubutu yare ne mai ƙarfi to shi al-imam muhammad bin abdul wahhab yana daga cikin abin da yake shahara da shi littafansa suna da saukin lafuzza wanda dan larabcin ka dan karami zaka iya fahimtar abun abubuwan da yake rubutawa haka kuma ya shahara da takaita littafai mafi yawa littafan da ya rubuta ba masu mujalladata bane ba ana ba masu yawa bane kaman a wajen yawan su zaka ga takaitattu idan muka dauki misalan littafan da suka shahara anan zaku irin su kitabut tauhid irin su usulus salasa kun ga dukkanin su takaitattu ne to haka kuma littafansa sun shahara da kasratul istidlal bil qur'an wal hadith yawan kawo dalili da alqur'ani da hadisi da kuma aqwalu as-salaf sannan kuma daga cikin abin da littafan suka shahara da shi shine yawan fatan alkhairi a cikin littafansa, ma'ana yana yawan yi maka addu'a a cikin rubutun. Misali muka dauki irin lafuzan da yake amfani da su a cikin usulul salasa, i'lam rahimakallahu, i'lam arshadakallahu li ta'atihi, dukkanin su wannan alama ce ta san alkhairi da yake mi da yake ma dalibai, da ana rubutu ana ilmantar da ku kuma ana muku mi kuma ana muku addu'a. Wannan in ka lura kuma kaɗan ne daga cikin littafai na magabata da suke da irin wannan fanni, irin wannan suka hice da haka. Malamai da yawa sun yi wasiya akan kula da karatun littafan shi Imam Abdul Wahhab, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Muna fatan Allah ya amfana da mu da littafansa. Sai mu zo ga hanyar da yake bi wajen ilmantar da al'umma. Shi karantarwarsa tana tahiya ne a daidai ruwa, daidai tsaki, ma'ana daidai mustawan mutane, daidai halin mutane, daidai yadda yake ilmantar da su. Akwai wanda in an zo za a fara musu da suratul fatiha ne, akwai wanda in an zo za a fara musu da gyaran haruffa ne, akwai wanda in an zo za a fara musu da koyar da su sallah ne. To haka yake bi, ma'ana yana lura da halayen mutane a wajen ilmantarwa. Kuma mutum ne wanda yake mai girman mutane tare da ilmantar da su da yake yi. Kun san akwai malamai, malamai sun sha bamban, akwai malaman da suna da ɗan girman kai ga ɗalibai. To amma shi ya shahara, ka zo ka isko shi a cikin ɗalibai, ana mu'amala mai kyau, ba za ka ma ganewa ba in ba an ce maka shi ne malamin ba. To ya shahara da wannan, mafi yawanci kuma ya shahara da ilmantar da mutane alqur'ani, zalla da hadisi, da kuma sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda in ka lura, mu a wannan zamanin fannin sira yawan karantar da shi ya taƙaita a cikin wannan zamanin. Kuma rishin karantar da sira yana da hatsari sosai, domin wanda suka yi yawan dogara da sira su ne ƴan Shi'a. To in ba ku karatu sira, su da suka shahara a wannan fannin, sai shi ta rudar da ku da kwakwalwa, sai ku su rudar muku da kwakwalwa. Shi yasa da muka gane wannan, mu a yanzu a majalisin mu canya mai, akwai majalisin da muka hudda na karatun sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda karatun sira kawai ake yi, an ƙara littafi wanda za a maida kuma na sirar ne, don saboda kauce ma fadawa a cikin wannan. Karatun sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai darasi sosai a ciki, wanda ita sirar karan kanta fassara ce ta alqur'ani. Za ku gani asbabun nuzul dukkanin su a cikin sira ne, za ka same su. Sai mu zo ga fanni na gaba, shine da'awatuhu, da'awarsa. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ya samu kansa a zamaninsa, lokacin da ilimi ya yi ƙasa sosai, aka kama taƙalidanci. Me ma'anar taƙalidanci? Shine kowa ya dogara da abinda malaminsa ya ce, babu ruwansa da ya karatu, abinda malami ya ce shi kawai ne zai amfani da shi. In matsala ta taso ne za a zo a tambaya, ba a zamna a ilmantar da mutane, a karantar da mutane. A lokacin da sufanci da bautar waliyai ta yawaita, inda a lokacin shi akwai al'amari na in haƙiƙa da ya shahara sosai, masu tunanin kowa Allah ne, komai Allah ne. In dutse kake bauta ma, Allah kake bauta ma, tunda Allah yana a cikin dutse. Ana gane da ke ko? Haka kuma an samu daga cikinsu waɗanda suka shahara da neman tsari da kuma neman taimako da waliyai, har ma da masu bautar kaburbura na waliyai. To lokacin da ya taso, ya fara da'awarsa yana da shekara 24. Da shekara 24 ya fara da'awa, ya fara da garinsu inda anan ya tashi. Bayan wannan kuma ya fara balaguro na zuwa garuruwa, don saboda ya da da'awa ta salafiya, ya da da'awa ta kira zuwa ga bautan Allah da nisantar bid'o'i da kuma bautan waliyai. Allah ya masa gamdakatar ɗai daga cikin sarakai a wannan lokacin, da ake cewa Muhammad bin Sa'ud, da ya ji labarin shi da kan shi ji a wurin shi, yace na ji labarin ka, kuma abinda na ji kana kira zuwa gare sa abu ne wanda na gamsu da shi, na gane da shi ne addini na asali, ina son zan baka kariya kai ta da'awa, kuma zan taimaka maka da duk abinda kake bukata. A wannan lokacin Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ya karbi wannan bukatar ta wannan sarkin sai ya kasance da'awar shi tana tahiya ta hanyar mutane guda biyu ta hanyar su biyu shi wancan na taimakawa ta ilimin sa shi kuma sarkin yana taimakawa ta hanyar me karhin sa da kuma me da kuma yancin garau-garau ko da kun san an ce ba a da'awa sai da dawa in ba haka ba a bar da'awa a shiga dawa neman dawa ko wannan shine kenan to Allah ya dakatar da shi da wannan sarkin Muhammad bin Saud wanda ya taimaka masa akan da'awa wanda kuma har dalilin wannan suka tsayar da daula ta musulunci ita ce daula ta yanzu da ake cewa daulatu Saudiya wanda har a yanzu bangare na addini yana a dangi ne na shi Muhammad bin Abdul Wahhab kun san Saudiya shugabanci yana akan mutane guda biyu akwai sulta at-tanfidiyya sune ma'ana jagorori na mulki sannan kuma akwai sulta diniya wanda su kuma suka shahi bangare na addini kula da ayyukan haji kula da duk da harkokin da suka shahi haddi da sauransu in ba yanzu ba da Allah ya jarabce su da wannan sabon saurayin da yake so ya juyi al'amurra to haka dai Muhammad bin Abdul Wahhab ya ba me yake da suna malam kwarin gwiwa a lokacin yana da shekara 42 aka yi ta da'awa ya kasance a da'awarsa mutum ne wanda ya shahara da yawan addu'a ga al'umma na Allah ya shiryar da su kuma farin cikinsa baya boyuwa idan dai har aka ce maka mutane sun shiryu ba za ka ga farin cikinsa ba da tsananin farin cikinsa sai lokacin da aka ce ga wasu mutane Allah madaukakin sarki ya shiryar da su ma'ana sun gane sunna sun gane gaskiya to haka da'awarsa ta kasance to sai abu na biyar shine kalubalen da ya fuskanta da shi a fage na da'awa kusan dukkanin mai da'awa sai ya gamu da kalubale ko da a cikin gidanka ne kace zaka yi da'awa ko matanka ne kace zaka shiryar da su ba'ana zaka nuna musu hanya bare ce sai an samu kalubale balantana wanda yace zai isar da sako zuwa ga al'umma gaba daya ya gamu da kalubale mai yawa kuma fi girman kalubalen sa sune malaman zamaninsa sune mafi girman kalubalen sa dan me dan saboda ya taso ya isko su ba su ilmantar da al'umma shi kuma gashi yana ilmantar da al'umma ya taso ya isko mutanen su suke bauta ma ma'ana hidima ake ma malaman shi kuma ya nuna musu ga wanda ya kamata a ma hidima Allah madaukakin sarki ya taso ya isko su sun kirkira musu wasu abubuwa wanda suke ma anzalallahu biha min sultan ya nuna wa'annan ba gaskiya bane to yanzu sai kasance aikin su su kuma rushe da'awar sa sai suka shiga hanyoyi daban-daban na kokarin ganin ka musa cikas a da'awa yanda kaga yana rubuce-rubuce na da'awan kiran mutane zuwa ga addini to su kuma haka suka shiga yin rubuce-rubuce na kiran mutane akan su kaurace masa suka shiga yin masa kage daga cikin kagen da suke masa ai yana kafirta musulmai kuma dama duk wanda ya kama hanya da sunna haka za a ce masa lokacin da izala ta fara haka aka ce ko suna kafirtar da al'umma aka ce yana kafirtar da musulmai haka kuma aka ce yana zagin iyaye da kakanni kamar yadda aka ce ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wannan shine kenan to wannan daga cikin hanyoyin da suka bi kai sai kai gama kamar yadda shi kuma yake da'awa yana yawo na garuruwa zuwa kiran mutane zuwa ga addini to haka suke tura mutane akan su kira mutane akan su kaurace mishi har ta kai ga takakare sai da suka so ma su dauki ran shi su hallaka shi Allah madaukakin sarki bai ba su sa'a ba har sai da Allah madaukakin sarki ya kai da'awarsa inda Allah ya so to haka dai ya tagamuwa da kalubale na sharri na abin da ya kama da haka to kaga irin wannan in kana sauraron labarin su to kai ma kaga kai da kake fama a ƙauyen ku ko a garin ku da irin wannan abubuwan ba zai maka mi ba zai tara maka da hankali ba in dai har kace da'awa zaka yi sai ka gama da wannan in kace da'awa zaka yi sai ka gama da wannan to dole sai an kawar da kai dole kuma sai an shi ayi kawar ba a ji ba sai an gani ayi kawar ba a gani ba to haka Imam Muhammad bin Abdul Wahhab yake fuskantar su da hakuri da son alkhairi a gare su da a duk lokacin da ya gamu da su zai nuna musu da ni alkhairi nake so a gare ku kuma yana bayyana addu'arsa karara a gare su wannan shine kenan a takeice da'awarsa da kuma yanda me yake da suna ya gamu da kalubale iri iri to sai dangane da asaruhu ma'ana abubuwan da ya bari na ilimi ya bar kusan littafi ko hiye da littafi 100 wanda aka sani wanda aka rubuta nashi wanda zamu iya bada misallan littafan wanda mai yiwa Allah ya nuna mana wani lokaci mu dauko daga cikin irin littafan kuma mu gabatar da daura ya Allah ya sake hada mu daga cikin littafan sa akwai bangaren tafsiri akwai tafsirin suratul fatiha shi ya bambanta akan sauran malumai da shi kowace sura littafin take yi mata na zaman kanta wajen tafsiri ai kun ga sauran littafan na tafsiri ake qur'ani ne gaba da yake fassarawa a cikin littafi guda ibnu kasir qur'ani ne gaba da yake fassara ana gayin da ke ko aisarut tafasir haka qur'ani ne gaba daya to shi kuma sura zai daukowa ita kadai mata littafi ana gayin da ke ko to Allah bai kaddara ba dai yema gaba ɗayan surori amma za mu ibada misalin surorin da yema tafsiri wanda kuma zaka iya samun shi a ta internet akwai tafsirin suratul fatiha yayi mukhtasar tafsir suratul anfal masailun fi suratul nur haka kuma akwai mukhtasar tafsir suratul fajrat yayi tafsirin suratul falaq tafsirin suratul nas da kuma tafsirin ayatin min alquran shi kuma wannan wasu ayoyi ne tsakuru a wurare daban-daban na alqurani akwai kuma wani da yima masailul mustanbata min qawlihi ta'ala wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada ma'ana shi ya shahara da ma ba wai ba ya rubuta littafi akan sura ba yana iya rubuta littafi akan aya guda wannan ayar wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada ya rubuta mata littafi idza kadai wannan ayar in Allah ya sa wata ran zamu yi daura akan wannan haka kuma yayi akan ayar qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin ila akhir al-aya ita ma ya mata littafi yayi istinbatin wasu hukunce guda 8 a cikin wannan ayar wannan a fannin tafsiri kenan a fannin ulumul qur'an kuma yana da littafi fada'ilul qur'an a fannin na ulumul qur'an bayani akan tafsiri da sauransu a fannin hadisi kuma yana da littafin majmu'ul hadith ala abwabil fiqh shi ma littafi ne wanda yi na kamar irin su bulugul maram irin su umdatul ahkam wanda zaga hadisai ne ake kawo zalla to haka yayi irin wannan littafin haka kuma yayi mukhtasaru fathil bari wanda shi ma bangaren hadisi kenan a bangaren aqida kuma su suka hiyawa yana da nawaqidul islam wannan shi ma in Allah ya so in Allah ya kaddara wata daura ina da godin a ce mun sanya shi nawaqidul islam kina da muhimmanci sosai akwai kuma alqawaidul arba sai ga wanda muke jiki al-usulus sita ko na al-usulus salasa akwai kitabut tauhid kashfush shubuhat masailul jahiliya akwai usulul iman san usulul iman suna da yawa sosai to akwai nashi usulul iman haka kuma mukhtasarus sawa'iq akwai kuma mukhtasarul iman akwai mukhtasarul aql mukhtasarul aql wan naqli shi ma yana daga cikin littafi wanda yi musamman akan raddi akan masu ganin gabatar da hankali akan nassi akwai wanda su ne a takaice kenan wanda na rubuta sai bangaren fiqh yayi shurutus salah wanda za ku gani mafi yawanci ana hada shi da littafin usulus salasa ko shi ma mun yi karatu akan shi mun yi daura akan shi a can ya mai usulus salasa da almasailul arba'a da kuma shurutus salah akwai kitabul ibadat shi ma littafi ne na fiqh da yayi akwai kuma adabul mashi ila salah shi ma littafi ne mai zaman kanshi adabul mashi ila salah na dubban zuwa masallaci ya rubuta mashi littafi akan haka sai mukhtasarul insaf akwai kuma mukhtasarul sharhul kabir akwai mukhtasarul zadul ma'ad wannan su ne a takaice bangaren fiqh a bangaren sira kuma ya rubuta mukhtasarul sira annabawiyya yana ɗaya daga cikin littafansa na sira bangaren ladubba kuma yayi mukhtasarul minhaj a bangaren wa'azi kuma yayi kitabul kaba'ir na al-kaba'ir kun ga suna da yawa akwai na imamu zahabi akwai na imamu muhammad bin abdul wahhab da sauransu wannan su ne a takaice ne wallafa-wallafansa na bangaren ilimuka da dama imamu muhammad bin abdul wahhab ya rasu ranar litinin a cikin karshen watan shawwal shekara ta 1206 ya rasu yana da shekara 91 an san 90 ko gomiya 11 gomiya 9 ana gane da kyau ko kinan 109 wanda shi da kenan wannan shi ake ce ma khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu shekaru sun yi yawa kuma rayuwa ta yi ne ta yi albarka wanda shi ne kenan Allah ka ba mu rayuwa mai albarka a takaice dai jana'izarsa a zamaninsa an yi ittifakin ba a ga jana'iza da ta yi mutane ba kamar jana'izarsa kuma bayan rasuwarsa akwai ɗaya daga cikin malamai da ya yi mafarki sun san ya tabbata a hadisi manzo Allah ya ce ƙarshen zamani kamin ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamin ya rasu ya ce lam yabqa min an-nubuwati illa al-mubashirat yanzu ba abin da ya saura na annabta na wahayi in ba mubashirat ba sabai suka ce me ma'anar mubashirat sai manzo Allah ya ce ru'ya saliha yaraha al-mu'minu li nafsihi aw li ghayrihi shine mahalkin da mutun zai yi ya ga kansa a cikin wani alkhairi ko kuma ya ga waninsa to ɗaya daga cikin magabata yayi mahalkin Allah madaukakin sarki yana ce ma Imam Muhammad bin Abdul Wahhab marhaban billazi dalla ala ibadi ala ibadati marhaban billazi dalla ibadi ala ibadati maraba da wanda ya nuna ma bayuna bautata ana ga inda ke ku a lokacin da aka sa su bautan shehunnai da waliyai shi kuma yazo yana abota mawa abota ma Allah madaukakin sarki wannan shine a takaice tarihi al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wannan shine kenan kun ga daidai dama na ce minti 30 na tarihi shi kuma alhamdulillah guri daidai lokaci wannan shine a takaicen uwa masu girma tarihi na al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab zan so kafin mu ci gaba ku gaya mini darasin da kuka dauka ko da darasi guda uku ko biyu akan wannan takaitaccen tarihi nasa a matsayinku na masu da'awa na malumai dalibai wanda zan ci kuka doka a wannan takaitaccen bayanin tarihin nasa na in ba daga hannu ba to zan ce malam kaza malam bismillah a abin shi ba? A baka shi duka ba? A to ai dan wanda ka jiya ya kamata a ce. Akwai ne darasi. Na'am, ana bismillah.
Mun samu darasi game da shirar zaman. Mhm. Kuma yadda samu kansa yanayin da mutane su kowa ya mutu
a kan da yanayin. Na'am,
na'am. Kuma wannan lokaci yana kokarin mai da mutane su
kowa. Na'am, 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 na'am. Masha Allah. Jazakumullahu khairan kenan malam yace babban darasin da suka doka shine kalubalen da ya samu kansa na isko mutane a bisa kan bid'a da shirkoki wanda kuma Allah ya masa gamdakatar nan kokarin sa alkhairi babban abin da kake so ka nuna shine khairun nasi anfa'uhum linnas ko mafi alkhairin mutane shine wanda yake amfanar da mutane kuma Allah madaukakin sarki yake cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa kuma Allah yake ud'u ila sabili rabbika ko to kun ga duka yayi aiki da wannan ayoyin da yaga ana a cikin kuskure bai yi shiru ba yace dan ka a kashe ni dan ka insha Allah sai ya tashi ya bayani kuma sai Allah ya taimake su akai na'am aha waje kara mana wani abu na'am aha
kuri da yi bisa ga wannan da'awa da yau
jazakumullah
khair malaman zamani shi sarakun su alubalance
na'am na'am
ya hakura duk da wannan abu bai sa yayi ji kurashin sha bayan
ba jazakumullahu khairan kai ka dauki babban darasi wannan shine kenan Allah ranmu ya ce darasin da ya dauka shine hakurin da malam yayi akan me hakurin da malam yayi akan ilmantar da al'umma ana gane da kyau ko hakurin da yayi domin kalubalen da ya gani in ba da hakurin da yayi ba da mutanen da suke makiyansa da suke kama masa kalubale da za su iya juyar da shi daga abin da yake kai. Yanzu misali kai ne ka tashi kana da'awa, sai wasu mutane suka kokarin binciko duk inda kake da wani aibi dan saboda su rika mi su rika nuna ma al'umma. Wanda ina ga yin wannan nukta ce sai ina jin kaman da kaina nake dan kaina na sani. Ana gane da ke ku kai kana kokarin nema alkhairi ga mutane da kuma yada alkhairi a cikin su, amma su kuma su miske kokarin nema sharrin naka. Ana gane da ke ku sun manta da manzal ladhi ma sa'a qattun wa man lahu alhusna faqat, waye baya kuskure kuma alama ce ta nuna huci ya kasance kai kullum sharrin mutane kake kallo ba alkhairin su ba. Babu lahi in kaga mutun yana akan kuskure kai masa nasiha, in ya kiya kuma kana ganin kuskuren zai iya me yake da suna zai iya jayo wasu su bace akan haka, babu lahi ka fadakar da mutane akan kuskuren da yake akai bayan ka mishi nasiha da kai daga kai sai shi, babu lahi akan haka. Amma kuma kada ka nuna baya da alkhairi ko kadan. Allah madaukakin sarki da kansa da ya bayyana mana sharrukan Yahudawa, amma kuma da ƙarshe ya bayyana wasu daga cikin me alkhairin su, ya nuna wasu suna da alkhairi daga cikin su, laisu sawa'a. Ana gane da kyau ko haka kenan. Mu kasance idan mun dibi sharri mutum kuma mu dibi me dibi alkhairin sa. Ɗaya daga cikin magabata yake cewa al-mu'minu talibun uzra ikhwanihi والمنافق طالب عثراته. شي مؤمني اكو da yaushe idan yaga dan uwansa yayi kuskure yana kokarin bashi uzuri, amma shi kuma munafiki aku da yaushe neman kurakuran mutane kin dukko indai har mutun yana kira zuwa ga sunna to sai ka samu alal aqalla alkhairin sa yahimi yayi kuskuren sa yawa to dalilin wannan alkhairin kuma sai a kalli wani fanni. Allah dai mu na rahama. A takaice dai wannan me yake da suna tarihi na malam ya kamata a ce ya zama to darasi a gare mu a fagen da'awa, masu suka da masu me yake da suna zargi da sauransu kada su sa mutun ya kasa agwiwa akan abin da yake akai na gaskiya. Wannan shi ne kenan. Muna fatan Allah ya dawamar da mu akan wannan tafarkin. Za mu shiga kai tsaye akan al-usulu sitta sunan littafin kenan, ma'ana asallai guda shidda shine sunan littafin li shaykh al-islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wanda ya wallafa wannan littafin shine shaykh al-islam Muhammad bin Abdul Wahhab, Allah ya ji kansa da rahama, wanda muka ga a takaitaccen tarihinsa. Malam ya ce bayan bismillahir rahmanir rahim min a'jabil ujabi, yana daga cikin mafi mamakin abubuwan mamaki, wa akbaril ayati, da kuma mafi girman ayoyi ma'ana alamomi, addallati ala qudratil malikil gallab, wanda suke nuna matukar iko na Allah madaukakin sarki al-gallab wanda yake mai galaba akan komai. Sittatu usulin, wasu asallai guda shidda, bayyana Allah ta'ala, wanda Allah ya bayyana su bayanan wadihan, bayani wanda yake karara, lil awami, wanda wannan bayanin yayi sa gaga magarin mutane. Ana gane da kyau ko fauka ma yazunnuhu zannuna, ta hiyada abinda mai zato zai zata, ma'ana Allah ya bayyana wannan asallan guda uku ga wanda suke ga magarin mutane, fadlan anil khawas kenan. Idan an ce ga magarin mutane sun gane abu, to kenan ba a zancen mi ba a zancen malumai, ma'ana bayani wanda Allah ya yi shi karara, wanda hatta gama garin mutane wanda ba su da ilimi suna iya gane wannan bayani, za su gane bayanin ta yanda ma ba za ka iya tsammani ba. Thumma ba'da hadha, sannan bayan wannan, ma'ana bayan wannan bayanin da Allah madaukakin sarki ya karara, ghalita fiha kathirun min azkiya'il alam, da yawa daga cikin zakakurai hazakakku na duniya suka yi kuskure a ciki. Ana gane da kyau ko? Wa uqala ibni adama, da kuma mahankalta masu hankali daga cikin ɗan adam, illa aqallal qalil, sai dai kadan kadan kin su. Abinda malaike so yace yana daga cikin alama ta ikon Allah da ya bayyana wasu asallai, wasu asali, wani asali guda shida wanda bayanin da ya musu hatta wanda baya da ilimi jahili yana iya gane su. Amma kuma sai aka zo aka samu wani lokaci, kina yana bayanin lokacin sa, aka samu wani lokaci wanda hatta masu hankali da hazakakku sun kasa fahimtar wannan bayanin wanda a can baya hatta jahili suna gane shi. Ana gane da kyau ko? To kaman ka ce meye wa'annan asallan guda shidda? Sai ce al-aslul awwal, asali na farko. Zan so in zano wannan asallan guda shidda a takaice, wanda a ƙarshe in mun kare su kuma za ku zano mini su a takaice. Asali na farko, ga sunan na takaita su a ƙarshen littafin, shine asali na farko ikhlasuddin lillahi ta'ala wa bayani jiddihi. A ni na takaita su, ni na rubuta abuna, ana gane da kyau, aiki na ne wannan. Ikhlasuddin lillahi ta'ala shine asali na farko da malam ya bayani, ma'ana tauhidin, yace ikhlasi na nihin tauhidi ga Allah da nisantar shirka. Ana gane da kyau ko? Allah ya bayanin tauhidi da shirka bayani karara a alqur'ani. Amma kuma yanzu wanda suka yi kowa ilimi na zamani a duniya sun kasa fahimtar wannan ko ba su kasa ba? Turawa sun gane wannan tauhidin, ba su gane shi tare da Allah ya bayane shi karara. Ana gane da kyau ko? Na biyu, amrullahi bil ijma'i wan nahyi anit tafarruq. Asali na biyu da ya bayani shine umurnin da Allah ya yi na a hada kai da kuma hani a kan rarrabuwa. Na uku shine as-sam'u wa ta'a li wulati al-umur, ji da biyayya ga shuwagabanni. Na hudu bayanul ilmi wal ulama, bayanin ilimi na gaskiya da malumai na Allah. Na biyar bayanu awliya'illahi wa dutti, bayanin waliyai Allah, waliyan Allah da kishiyarsu. Na shidda at-tadabburu fi kitabillahi wal intifa'i bi sunnati, shine riko da alqur'ani da sunna da kuma tadabburi a cikin su. Wannan sune guda shidda a takaice na kawo. To yanzu sai mu zo mu dauko dai bayan dai yanda malam ya kawo su, mu fede bili daga kai har wutsiya. Malam yace al-aslul awwal, asali na farko, ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu, shine yin ikhlasi, ma'ana kadaita Allah da addini shi kadai, la sharika lah, baya da abokin tarayya. Wa bayanu jiddihi, da kuma bayanin kishiyarsa da Allah yayi, alladhi huwa shirku billah, wanda wannan shine shirka da Allah. Wa kaunu aktharu alqur'ani li bayani hadha al-asl, kuma da kasancewar alqur'ani mafi yawancin sa ya zo ne akan bayanin wannan asali, min wujuhin shatta, ta fuskoki daban-daban. Wa bi kalamin yafhamuhu abnadul amma, da kuma bayani wanda mafi yawan jahilai na al'umma za su iya ganewa. Ana gane da kyau ko? Ma'ana alqur'ani mafi yawancin sa ya zo ne akan bayanin tauhidi. Al-Imam Ibn al-Arabi rahimahullahu ta'ala yake cewa ulumul alqur'ani thalathatun, gabaɗayan ilimin alqur'ani abubuwa guda uku ne. Yace tauhidun wa tazkirun wa ahkamun. Na farko tauhidi, wanda shine mafi yawa. Na biyu kissoshi na al'ummomin da suka gabata. Na uku shine hukunce-hukunce na addini. Gabaɗayan Qur'ani wannan abubuwan guda uku ne yake bayani. Kuma in ka lura gabaɗayan su suna koma ne akan tauhidin. Ya aka ce bayani akan ibada. Ana ga yanda kyau ko? To ita ibada dan wa ake yin ta? Dan Allah, tauhidin kenan. Bayanin labarai na mutanen da suka gabata, bayanin su meye a ciki, imma wanda suka yi hidima ga tauhidi Allah ya tseratar da su, ko wanda suka yi shirka Allah ya mi, Allah ya halakar da su, kenan dai ana akan mi? Ana akan tauhidi. Ma'ana ku ji Qur'ani guda aka sabko dan bayanin tauhidi, amma kuma har yanzu akwai wanda basu gane shi ba, shine abin da yake nihi. Yace thumma lamma sara ala aktharil ummati ma sara, sanan da ya kasance akan mafi yawan al'umma abin da ya kasance, ma'ana na jahilci, azhara lahum ash-shaytanu al-ikhlas fi surati tanqus as-salihin, sai shaydan ya bayyana musu ikhlasi a sura ta wai raini ana gane shi ko raini ga mutanen kirki wa taqsir fi huquqihim da kuma rage haƙoƙin su ma'ana da mutane suka bace jahilci ya bayyana a cikin mutane sai shaydan ya nuna musu tauhidi wa shine raina salihai raina waliyai da kuma rage haƙoƙin su bari in ba ku misali yanzu in kace ma mutum in zai fadi kada ya kira kowa in ba Allah ba sai ce dan me yasa in nace in yasa dan zan fadi bi a haka nan ai ba komai bane kai ba ma haka nan ba yanzu da zaka ce ma mutum ba a rantsuwa da kowa in ba Allah ba ce a bai yadda ba kai da zaka ce ma mutum ba a cewa dan annabi sai dan Allah kawai sai ce kuma raina annabi tare da kai magana da ka fadi me kake tabbatarwa tauhidi tauhidi ana gane da kyau ko shine ma'ana da lokaci ya canza sai aka mai da tauhidi in kace a tabbatar da tauhidi sai aga kaman zagin mutanen kirki ne kake sai a ce muku kun raina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali wannan shine asalin girman manzon Allah tun tunda abinda manzon Allah ya zo yi kenan kadai ta bauta ga Allah madaukakin sarki ana gane da kyau ko shine ma'anan tanakkusus salihin wa taqsir fi huquqihim wa azhara lahum ash-shirka billahi fi surati mahabbati salihin sai ya bayyana musu shirka a sura ta son mutanen kirki wattaba'ihim da kuma bin su ma'ana ya nuna musu tauhidi in an ce ayi tauhidi za a raina salihai ne za a raina mutanen kirki ne ana gane da kyau ko ita kuma shirka sai ya nuna musu ita ai ba komai bace son mutanen kirki ne wanda su kuma mutanen kirkin nan za su ceci mutane a wajen wa a wajen Allah madaukakin sarki ba san ko ana gane da kyau ba yanzu misali wanda suke zuwa kabarin shehunnai suna roƙon su su a ganin su ibada suke yi alhali kun me suke yi shirka suke yi shine ma'anan ya juye musu da shirka ya maida musu ita kawan me kawan soyayya wai ga mutane suna ganin kamar soyayya ne suke da su misalin wanda zai yi laya ya sa hoton shehi kaza yana ganin abin kirki yake yi alhali kuma shirka ce yake yi ma'ana dai shedan sai ya shiga riga ta bid'a ana gane kyau domin bid'a tana shiga kowane fanni yan ce bid'a ba sai cikin ibada kawai har cikin tauhidi bid'a tana shiga yanzu misali bautar roƙon gumaka misali tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin shi bid'a ne amma sai dai a ce bid'a ta babi na aqida ana gane da kyau ko ita kuma bid'a shi ruwaye ne mai kama da wanka anguluce da kan kaza ana gane da kyau ko shine mai yake da suna al-Imam Shafi'i ina nuna bayani da hadarin bid'a yake cewa lam yafta'in nasu hatta ahdathu bid'an fi ad-din lam yub'ath biha ar-rusul hatta istakhaffa bi haqqi Allah aktharuhum wa bil ladhi khuliqu min ajlihi shughilu yace mutane ba su gushe ba har sai da suka ta farar da wasu bid'o'i wanda wannan bid'o'in suka shagaltar da su da abinda dan shi Allah ya halice su ana gane da kyau ko ya shagaltar da su daga salatin annabi na gaskiya izuwa ga wani salati ya shagaltar da su daga zikiri na Allah da annabi izuwa ga wani zikiri wanda ma anzalallahu bihi ni sultan a takeice wannan shine an gane wannan asalin ko to idan kuka lura a cikin wannan gabar malam bai kawo aya ko guda ba to ina so a bani wasu ayoyi guda goma haka muku za ku bada su ko guda biyar da suke bayani akan tauhidi da hadisi su ma biyar mu tsaya akan biyar biyar aya biyar hadisi biyar akan tauhidi na muhara da ayoyi aha na alim bismillah aha shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'imun bil qism taw tabiu a ku bari mu dan akwai tambayoyi gaba in ya shi mun ga musu mun tace shi mun kare da shi kina wanda ya ga tambaya mai sauki tun yanzu hoye magana dan ka aka ga mai wahala to a hanta biyu qul huwallahu ahad jazakumullahu khairan aha a mun kare da wannan a bar wannan sura kuma akwai mata sura a a ku bar shi dai ku bar shi ya kare eh biyar kawai ka kawo biyu ma aktharuhum aha aha to ya kawo biyu to ba zai bashi uku na malam kul ya ayyuhal kafirun jazakumullahu khairan a farta nan قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وأن كمان كرر أكيس أي وأن بزئيتي بزئي عن توحيدي بني أكمل ورتكي كرر أكوي توحيدي أتكين تأمري أها نعم جزاكم الله خير قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين كاغا كلمة ما تازوت إخلاصي جزاكم الله خيرا تورن تكرشي to ana ran mutum da ka sha muna kai jazakumullahu khairan kun ga ikhlasi yazo ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu tun kun ga ikhlasi in muka ce ikhlasi kuma shine tauhidi jazakumullahu to hadisi dan ne aiki yake ko hadisi shi ma guda biyar akan ikhlasi da tauhidi akan tauhidi ne da shirka aha na'am buniyal islamu to daya ke dan ko a ba sai kaida ba kawai shike da an gane sauran
ta'budullah wala tushriku bi shay'an hadisin
da zaka yi to ai hadisin baka kashe inda yake a cikin hadisin wancan ne ko a mal mal wa mal ihsanu ko a ba shi bane yawa umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu allah la ilaha illallah jazakumullahu khair mun samu hadisi na biyu to اجتنبوا السبع الموبقات اجتنبوا السبع الموبقات daga cikin su manzo Allah yace al-ishraku billah ko na'am to uku kenan aha koi hadisi da yawa ah man atakahinan aw arrafan jazakumullahu khairan fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam anya hadisin haka yake ku eh a jazakumullahu khairan kina hadisin Mu'az da manzo Allah ya aike sa zuwa kasar Yemen ko yawa yace falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi ila an yuhidullaha wahdahu jazakumullahu khairan to kinan wannan sune hadisi guda biyar a takeice to mu komo karatun mu haka zamu yi katahiya fa irin wannan yana da muhimmanci sosai yana caza kwakwalwa kuma yana ƙara makaratu a armashi kuma muka zo ƙarshe kowane asali kafin mu liƙe shi kun gane ko tun yanzu dan in gaya muku dan ku liƙe dan in ba ku satar amsa in muka kare asalan nan guda shidda na farko za a zano kowane asali za a kawo mana aya guda hadisi guda da kuma baiti na waƙe ana gaya da kyau ko to nan na ina ji mu kawo waƙe ko guda ba ko a mun kawo lam yafta innasa ko hatta ahdathu bid'an wannan mun kace magana ce ta Imam Shafi'i to mu kawo baiti na ikhlasi innal umura idhal ikhlasu rafaqaha taghdu mata'ibuhu ahla min al asali wannan baitin akwai dadi sosai duk al'amarin da aka sa ikhlasi a ciki to wahala sada karshe za ta zamanto tahizu mazaki ana gane da kyau ko shine innal umura idhal ikhlasu rafaqaha كانت مطاعب صارت متاعبه احلى من العسل dan shi da kenan na'am ta bayan shi kuma akwai baitin da muka kawo a wajen hudu ba al-imamu ibn al-qayyim yake cewa me yake da suna wallahu la yarda bi kathrati fi'lina lakin bi ahsanihi ma'al imani fal'arifuna muraduhum ihsanuhu wal jahiluna amu anil ihsani wannan shi da kenan shi ma wannan akan ikhlasi ne الأصل الثاني أصل نبي أمر الله بالاجتماع في الدين ألا يأمرني دا اجتماعي معناه هدوء أنا جاي نجوكو أتكلم الدين ونهى عن التفرق فيه كما يهني أكن الربوة أتكلم الدين فبين الله هذا بيانا شافيا سي ألا يبين ونن بياني wandiki warkarwa daga rishin fahimta tafahamuhu al-awamu wanda gama garin mutane ma za su yi fahimtar wannan wa nahana an nakuna kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu kuma ya hana mu akan mu kasance kamar waɗanda tafarraqu suka rarrabu wa ikhtalafu suka samu sabani qablana kahimmu fahalaku sai suka halaka وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين كما يا أمبا تاشي الله دكنسا أكنشي ويا أمرتي مسلمي أكنسو هدو أتكين الدين ونهاهم عن التفرق كما يا هنا سو أكر الربوة ويزيده وضوحا كما أبند ما زي كارمك أبند ما زي كارما وأن أمرنين بيانوا معنى أمرنين تيوى أهدو كذا أرربو ما وردت به السنة abunda sunna tazo da shi min al'ajabil ujabi fi dalika daga cikin abun mamaki na haka ma'ana hadisi da dama sun zo akan bayani akan haduwa a hadu kada ami kada araraba thumma sara al'amru ila al'iftiraqi bayan wannan sai al'amari ya koma zuwa ga rarrabuwa fi usulid dini wa furu'ihi a cikin asali na addini da kuma furu'ukin sa rishan sa هو العلم والفقه في الدين ويشين إلمي دا فكه معنى يتي لوكة دا زامني يلالاتي متانيسو كلالاتي سي أكا ميدا رربوا أتكين الأمرين أسلين الدين دا فروع كنسا ويشين إلمي دا فكه بس كومي أكي كنغاني كومي ماليكي نهي بأنا باين الله دا منزوسيني أمني أكان حدوا دا اجتماعي yanzu sai zamani yanzu yana bayani akan zamanin sa wanda zamanin mu ma yana a ciki sai kasance abunda afiqihu shine ma'anar rarrabuwa sai a ce ma rike naka in rike nawa ba ruwa bane yaje magana ko kinaka in kinawa ba ruwa bane wannan kuma ai shine asalin ruwa ana gane da kyau ko to wannan shine kenan ma'ana sai kasance yanzu ana ganin rarrabuwa ma shine ne shine ilimi yace wasara al-ijtima'u fi ad-din sai ya kasance kira zuwa ga haduwa a addini la yaquluhu ba mai fadin sa illa zindiqun aw majnunun wai sai zindiki ana gane da kyau ko waye zindiki shine wanda yake me yake da suna ya bayyana addini kara amma kuma kiran sa ba zuwa ga addini bane aw majnunun ko kuma majnuni ma'ana sai ya kasance mai kira zuwa ga ahadu sai a duke sa a matsayin mahaukaci ko zindiki ana gane da kyau ko mai kira zuwa ga ahadu kada ararabu sai a kira sa zindiki ne ko kuma mahaukaci wannan shine asali na nawa asali na biyu umurnin da Allah yayi na ami ahadu a addini kada ami kada ararabu to anan kun ga malam bai kawo aya ko guda ba hadisi ko guda kuma maganar malam gabaɗaya akwai cikin ta akwai ishara zuwa ga ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai mu zo a ba mu ayoyi guda biyar da suke umunni akan haduwa da hana rarrabuwa a'a cikin wannan sabin kanu wanda ban yi sun yi magana ba yayi ku a'a shi da zo ayi wajen bayanin tarihi ne to bismillah wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum a cikin
ayi ne kawai an fara da ta'alim
ban eh haka ne ayu guda biyu ne haka yayi na'am aya biyu kenan wala takunu كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من الذين نعم ولا تكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا نعم اها اوكو كينا اها تو بسم الله ايتاتي يكاو ديتي يكاو بكامو هركونتا بدي نعم اها تو مالا بسم الله an kawo ta ai ita ce yar gado da an ce wannan ita ce za fara tunawa to amar Allah wannan yana a cikin babi ne na al-imanu bir rusul al-imanu bir rusul la nufariqu baina ahadin min rusuli kenan wajen imani kowanne zamu yi imani da shi ba za mu rarraba sa ba ta shiga nan na'am Allah rahmu bismillah
wallazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta bainahum walakin ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum
sake ayar
والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا.
محل الشاهد محل الشاهد
الله يرزقك
محل الشاهد كنك جيش أنا سنشي هو الذي أيدك بنصره تيجا بس إن جامك محل الشاهد نعم يو وألف بين قلوبهم أنا جايش إني محل الشاهد وألف بين قلوبهم الله يهدى سكان زكاتنس kina Allah ya hada in aka zo aka rabu kenan an yi me an raba abin da Allah ya hada ko jazakumullahu wannan tana shiga a ciki suran ta karshe wama tafarraka alladhina utul kitaba wannan bata shiga kai tsaye a ciki amma yin tawili tana iya shiga a bata shiga a ciki an kawo la tana zauko an yi an kawo ta
eh
an kawo ta haka ne haka ne to eh ita ce muka ce ba ta shiga kai tsaye a ciki to ga wata aya wadda ba ku tsinkayanta ga wata aya wadda ba ku tsinkayanta inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus nan ne muhallu shahid bunyanun marsus ma'ana tare da ijtima'i tare da haduwa kaman gini to in muka zo a wajen hadisi kun ga sai ta kawo mana almu'minu lilmu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da wannan umunni ne akan mi ijtima'i na ka ararabu to a hadisi mun samu hadisi guda to ku kawo sauran wa atalifu ولا تختلفوا نعم اجين وتا عباره تو روايه حديث جزاكم الله خيرا تو النبي
صلى الله عليه وسلم قال العضو اذا اشتكى
شيء muka kawo a cikin aya aya take fasara almu'minu lilmu'mini kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dha aha na'am kal jasa duka dai ibara ce
kamar ya kasance tsakanin mu'minin kamar gaba ne idan ijiya ta samu matsala duk cikin
shi wannan na ijiya misali ne ɗaya daga cikin magabata ya bada na manta Ibn al-Qayyim ne ya bada wannan misali amma shi a riwayan hadisin kal jasad ne yazo amma kawo zancen ijiya ɗaya daga cikin magabata ne kawo wannan zancen yake misali in mutum na ciwon idanu zaka gani kai zai dawo mi zai dai ciwon kai haka sauran gabai za su amsa na'am hadisi bi muka kawo ko to al muslimu akhul muslim la yuzlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhuluhu kullu al muslimi ala al muslimi haramun irduhu wa damuhu wa maluhu wannan yana shiga a ciki na'am al muslimi akhul muslim
wa la tadabaru wa la
duk cikin wannan hadisin ne duk cikin shi ne wa la tadabaru wa la taqata'u wa la tanaza'u wa la tanajashu har zuwa ƙarshen hadisi duk hadisi guda wa kunu ibadallahi ikhwana to ga wani kuma wanda shi ma ba ku tsinkayen sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tadkhulu aljannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu soyayya ko da rabuwa ke yin ta sai an rabu sannan ake soyayya to soran da guda جزاكم الله خيرا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه جزاكم الله خيرا تو كون غني ان تشا زو قلوا تو مزو ا وجهن بيتتوكا بيتي نشيري نان زامو كاو غدا وان داي daga cikin malamai yake cewa ya akhi almuslimu fi kulli makanin wa balad anta minni wa ana minka ka ruhin fi jasad wahdatun qad ashadaha allah adaat lil abad وتسامت بشعار قل هو الله احد نعم wannan baitin shi an rike shi da kyau ya akhi almuslim fi kulli makanin wa balad anta minni wa ana minka ka ruhin fi jasad wahdatun qad ashadaha allah adaat lil abad watasamat bishaari qul huwa allah ahad ma'ana muslimi duk inda kake dan uwana ne kai da garin ne ni da gare ka nake Allah ya hada mu karkashin tutar qul huwa allah ahad ana gane da kyau ko wannan shine kenan haka kuma wani ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa warahaban nasu bil islami hina ra'au anna al ikha'a wa anna al adla maghzahu mutane sun yi maraba da musulunci lokacin da suka ga kullahin wantaka tsakanin su tsakanin mutane da adalci shine abin da yake kokarin yadawa a cikin al'umma. Sai mu zo al-aslu salis, ina ga za mu dakata nan dan mu raba darasin guda biyu. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.